الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau muna tara ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1436 Juma'a ta bi Ramadan wasu na cewa za a yi Juma'a biyar a wannan Ramadan din ko ba zai kare mai tawa ba sai bayan shekara 20 inda aka yi Juma'a biyar to da waya a sake yin Juma'a biyar sai bayan shekara 20 to kaga wani zai gani wani ba zai gani wani ya gani ya tsufa ma yau kuma muna 26 ga watan 6/2015 za mu tashi suratul balad wanda tana da ayoyi ita ce sura ta 90 tana da ayoyi guda 20 wannan sura kamar surorin Makka tana tattaunawa ne akan magana da ta shafi tauhidi da aqida da tabbatar da kadaitaka Allah da gajiyawa dan adam da kuma bude kofofin alheri da yawa domin a samu kyakkyawan sakamako da kuma waɗanda za su karbi littafin su a dama da waɗanda za su karbi littafin su a hagu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
ga wani bawan Allah ya iso yana sha'awa zai shiga addinin musulunci daga ina ka fito daga Adamawa state daga nan kake kazo zaka shiga addinin musulunci da amincewarka da yaddarka ko ko wani ne ya takura maka ya matsa maka sai ka musulunta
da baba na musulmi tun ina yaro mama na kuma tsaye
sai ka ba babarka okay shi mai kun naka ya rasu yanzu
sai ka zo ka kawo da wasu kada ne ma
eh
a wani ne ne ma
Mm.
Wanda zuwa da wani su na yaro.
To kada wani ya dauka ko gado baban naka ya bari na kuɗi kake so ka musulunta dan ka ji an ce ba gado ko ba haka bane haka ne ko babanka ne ya bar kuɗi aka ce ba gado tsakanin kirista da musulmi kake so ka musulunta dan ka samu kuɗin ba ba ko fa ba ma ko Allahu akbar to yanzu zan gaya maka abinda ake shiga addinin musulunci da shi in ka amince ka zama musulmi abinda na faɗa da larabci shi zaka faɗa sannan sai na fassara maka zuwa Hausa ashhadu
an la ilaha
illallah
wa ashhadu
anna muhammadan
rasulullah.
Abinda kace daga yau dinnan inda nake a zaune na yarda na gamsu na amince ba wanda ya cancanci abota mu da gaskiya sai Allah shi kadai da ya halicce ni ka yarda da wannan kace kuma daga yau ka amince ka yarda Allah ya aiko annabi Muhammadu manzansa ne bawansa ne ka yarda da wannan kuma kace daga yau ka yarda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryamu ne ba dan Allah bane ka yarda da wannan to yaddaka da wannan ya mai da kai musulmi menene sunanka na da da kake
Faisal
da ma haka san sunanka yake tun asali
eh
okay Emmanuel da sunanka Emmanuel kenan yanzu kuma kike so a sama Faisal okay tun asali babanka ya sama Faisal da ka koma bangaren babarka ka zama kirista sai aka canza ma zuwa Emmanuel to yanzu kana so ka bar Emmanuel din ko Faisal din ko ko wani sabo kake so okay Faisal din da babanka ya sama to kaga sunan wani sarki ne wai Faisal haka yanzu kai ma sunan ka Faisal eh to ya yanzu kana karatu
na ba magana
okay baka gama secondary ba ma to yanzu kana jin zaka fuskanci wata matsala sakamakon musuluntarka babu ko to shikenan akwai yan committee mu suna nan za su tattauna da kai su ga yadda za a baka ilimin addinin musulunci da ilimin zamani da sana'a da kuma sauran kulawa har ka samu cikakken ilimi wanda zai baka dama ka bauta wa Allah yadda ya kamata fatan mu shine Allah ya tabbatar da mu da kai akan wannan addini na musulunci ga wata baiwa Allah nan ma za ta shiga addinin musulunci kina so zaki musulunta ke ce kika yarda akan kanki zaki musulunta ko ko wani musulmi ne ya matsa miki dole ke kika yarda ko to me ya baki sha'awa a musulunci kike so ki shiga bana jinki sosai zaki shiga musulunci saboda Allah kin gamsu da musulunci zaki shiga daga wani yanki kika fito daga ina okay billiri to yanzu zan gaya miki kalmar shahada wanda ake shiga musulunci da ita in kin amince da ita kin zama musulma ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله abinda kika ce cikin harshen larabci kin ce daga yau na yadda na gamsu na amince ba wanda ya kamata a kadaita shi da bauta bisa cancanta sai Allahn da ya halicce mu shi kadai, kin yadda da wannan? Kika ce kuma daga yau na amince, na yarda, na gamsu Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne, manzansa ne, na amince da wannan aikin da aka yi masa, da duk sakon da ya kawo na amince da shi, kin yadda da haka? Kuma kika ce annabi Isa daga yau bawan Allah ne, manzan Allah ne, dan Maryamu ne, ba dan Allah bane, kin yadda da haka? To wannan shine musulunci. Menene sunanki? Sunanki Kubwa. Kubwa, ki dan daga Maryamu ji. Okay, Kulwa. Okay, dama sunanki kenan tun asali? Ha? Da wani addini kike yi? Wani addini kike yi da? To amma haka ma ake kiranki Kulwa? Ha? To yanzu ma kina so a ci gaba da kiranki Kulwa? Khadija kike so? Tace maimakon da ana kiranta Kulwa, yanzu tana so a sa mata Khadija, Khadijatul Kubra. Allahu Akbar. Kin zabo sunan babban mace mai daraja a musulunci, wacce ta zama ita ce farkon wacce ta fara shiga addinin musulunci, kuma Allah ya aiko mala'ika yace a gaishe ta, kuma ai mata bishara da wani katafaren gida a GRA din aljanna. Ta aljanna ma akwai GRA can, wanda Lodan City ba abin nan sosai. Saboda haka muna miki fatan alheri Khadija, Allah ya tabbatar da ke a musulunci. Kina karatu? Kina karatu? Duka ko biki secondary ba? To insha Allah za mu saki a makaranta. Kina jin zaki fuskanci matsala daga iyayenki? Ba matsala ko? Dama yankin ku nan na ga, sai ka ga wannan ma musulmi, wannan ka kuma gida ɗaya ana ta fada ma haka yake. To ba matsala, Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci. Akwai yan kwamitin mu mata suna nan jajirtattu, za su koya miki karatu, za su baki littattafai, kuma za su ga yadda za su taimaka miki ki yi karatun addini da na zamani baki ɗaya, kuma ki koyi sana'a domin ki rike kanki da mutuncinki. Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci. To Allah subhanahu wa ta'ala bayan basmala yace la uqsimu bihadhal baladi. Wannan la din malaman tafsiri sun tattauna a kanta, sun ce la harfu nafyin ne ko harfu taukidin ne. Idan harfu nafyin ne, kun ga an kore rantsuwa gaba ɗaya kenan, ba rantsuwa akai ba, kore ta akai. Idan harfu taukidin ne, to rantsuwa akai kuma aka ƙarfafa rantsuwar. Da haka wannan nabiyin shi ya farin jaye cewa rantsuwa Allah ya yi a nan gurin, ba kore rantsuwar akai ba. Malamai sun ja goran numfashi a nan, amma a ƙarshe sun yarda. La uqsimu, la ɗin nan sila ce littaukid. Uqsimu ana, uqsimu fi'ilun mudari'un ne min aqsama, yuqsimu iqsam. Al-muqsim ismu fa'il, al-muqsam ismu maf'ul. Kenan Allah ya rantsi, wal fa'ilu damiru mustatirun taqdiruhu ana. Uqsimu, Allah ya ce na rantsi bi hadhal baladi, da wannan gari. Wani gari ne wannan? Aka ce garin Makka ne, domin dama sura ta sauka ne a Makka. Da Allah ya ce hadhal balad, to yana nufin garin Makka. Suka ce hujja shine a wani gurin ma Allah ya rantsi da shi, yace wattini wazzaituni wa tur sinin wa hadhal balad al amin, da wannan gari ne aminci. Da haka kenan Allah ya rantsi da garin Makka, saboda girman da garin Makka yake da shi, da darajar da garin Makka yake da ita, da tarihin da garin Makka yake da shi. Wanda har malamai suna cewa mafi darajar abu a cikin Makka shine Ka'aba. Ita Ka'aban nan tarihi ya nuna an gina ta sau goma, duk da wasu daga ciki malaman tarihi kamar Professor Mahdi Rizqullahi Ahmad a cikin littafin sa Asiratun Nabawiyya fi Dau'i Masadir Hal Asliya ya kawo maganganun malamai cewa wanda suka fara gina Ka'aba ma wasu malaman sun ce mala'iku ne. Sannan lokacin da aka sauke annabi Adam a duniya, shi ma ya gina ta. Sannan na uku, bayan ruwan tufani, an sake gina ta. Sannan na hudu, lokacin annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il su ma sun gina Ka'aba, wanda Malam Ibn Kathir ya ce ingantacciyar ruwaya ta nuna daga kan annabi Ibrahim aka fara gina Ka'aba. Kama an ce wa iziyar fau Ibrahimul Qawa'ida, wanda ya nuna kamar dama can akwai foundation din na ginin. Saboda haka sai ya zama ko zai zama shi ne gini na hudu ko kuma shi ne gini na daya. Sannan akwai jurhu, waɗanda suka zama ƴaƴa ko magada zaman Makka bayan annabi Isma'il da Amalika, su ma sun gina ta, wanda shi ne gini na biyar. Sannan sai ginin da aka yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana shekara 36, wanda shi ne gini na shida. Sai ginin kuma da Zubair bin al-Awwam yayi, Abdullah bin Zubair bin al-Awwam yayi, wanda shi ne gini na bakwai. Sai ginin da Hajjaj bin Yusuf Taqafi yayi, wanda shi ne gini na takwas. Sai ginin da aka yi a ƙarƙashin daular abin Usmaniya, Usmaniya Empire sun sake gina gurin, shi ne gini na tara. Sai ginin da aka yi a lokacin Sarki Fahad, duk da shi renovation ne, katanga aka ɗora a cikin katanga aka sake ɗaure waccan tsohuwar katangar da ita. To amma shi ma ana ɗaukarsa a matsayin gini, wanda shi ne gini na goma. To wannan gari na Makka yana da gurare guda goma waɗanda suke da alaƙa da aikin hajji, kuma tarihi ya tabbatar da darajar waɗannan gurare. Guri na farko dai shi ne Ka'aba, wacce muka yi bayani yanzu, wanda alhazai suke ɗawafi da ita. Waliyar tsawwaku bil baitil atiq, su zagaya wannan ɗakin wanda ake zagaya shi sau bakwai. Sannan na biyu akwai maqamu Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, ko wattakhidhu wata qira'a, kun ga shi ana sallar nafila raka'a biyu a bayansa. Na uku shine al-Haqim, al-Haqim wannan garu da ke jikin Ka'aba, wanda shi ma asalinsa cikin Ka'aba ne, wanda shi ake shiga ayi sallar raka'a biyu. Duk da sunna ba ita ta koyar da wannan ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba ya yi sallar raka'a biyu. To duk wanda ya shiga wannan gurin ya yi sallar raka'a biyu, shi ma ya samu wannan sunna ta shiga Ka'aba ya yi sallar raka'a biyu, ko da ba buɗe masa kofar ba. Kun ga shine guri na nawa? Shine guri na uku. Al-Hajar al-Aswad shine guri na hudu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunbaci Al-Hajar al-Aswad, kuma ya tabbata hadisi sahihi wanda ya zo a cikin sahihu targhib wa tarhib. Shi duk mutumin da yaje ya sunbaci Al-Hajar al-Aswad, rana al-Qiyama Allah zai ma Al-Hajar al-Aswad baki, zai masa kuma ido, zai ce Allah wannan sheda ne, ni ya sunbace ni. Saboda wannan sheda kuma za a yi amfani da ita wajen jama'a da yawa za su wuce. Shi yasa lokacin da Sayyidina Umar ya sunbace shi, sai ce hakika na san kai dutse ne, ba ka da iko ka amfani mutum ko ka cutar da shi a kan kanka, in banda na ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunbace ka, da ba zan sunbace ka ba. Shi sunbata sa sunna ce, kuma zai ba da sheda akan mutum ranar al-Qiyama. Shi yasa ake sunbata sa da baki, ko a yi sujjada a kansa, ko kuma a taba shi a sa hannu a baki a tsotse shi, ko a taba shi da sanda, ko kuma a daga a nuna shi da hannu a kambara. Duk wannan sunnonin sa ne. Sannan abu na biyar shine a Zamzam, ma'u Zamzam lima shuriba lahu, wannan ruwa har littafi aka wallafa mujalladi guda a kansa, aka faɗi fa'idoji sama da 60 da wannan ruwa yake da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u Zamzam lima shuriba lahu, annabi ya je ya tsaya akan rijiyar Zamzam ya sha hatta taballa'a, har sai da ya koshi. Sannan ya ɗebo ya zuba a kansa, kuma ya yi addu'a. Kuma dama haka ake so mutum ya yi bismillah, ya sha ya ƙoshi, ya jiƙa jikinsa da shi, sannan ya ɗaga hannu ya roƙi Allah buƙatarsa. Duk buƙatar da ka roƙa Allah zai biya maka da wannan. Shi yasa ake so alhazai su yi gufurin ruwan Zamzam su taho da shi gida, saboda darajarsa. Abu na shida shi ne Safa da Marwa, wanda Allah ta'ala ya ce inna Safa wal Marwata min sha'a'irillah, waɗannan sha'air ne na Allah. Kuma wanda ya fara hawa Safa da Marwa ita ce mata annabi Ibrahim Hajara, ita ta fara yin Safa da Marwa. Daga nan aka maida shi cikin rukunan aikin hajji, ake yin Safa da Marwa a hau kan Safa a gangaro, a tafi Marwa a gangaro, ai haka har sau bakwai. A fara da Safa a ƙare da Marwa. Sannan guri na bakwai shine Mina, wanda alhazai ranar 8 ga wata yaumul tarwiya suke yin niyya da harama da aikin haji, musamman ga masu tamattu'i, dama masu kirani da ifradi akwai niyyarsu. Sai su wuce su je su azhar la'asar magariba isha asuba su kana Amina su wayi gari ranar 9 ga wata. To ranar 9 ga wata kuma abu na bakwai shine Arfa, wannan Arfa wanda ake zuwa a wuni a filin Arfa. To daga nan kuma sai kwanan Muzdalifa, daga Muzdalifa kuma sai wajen Jifa, inda ake zuwa a yi jifan shedan. Wannan su ne gurare guda 10 da suke da tarihi, suke da asali, suke da tushe a cikin wannan gari na Makka, kuma suke da alaka da aikin haji. To sannan ƙari akan darajar da garin Makka yake da shi shine Allah ya faɗa abu na biyu, wa anta hillum bi hadzal balad, kuma kai zaunanne ne a wannan gari. An fassara hillum da fassara guda biyu, ana cewa halla ya hullu idan ka warware, ana cewa halla ya hillu in ka sauka. To ɗaya biyu ne, ko ana nufin annabi ya sauka a wannan garin, ma'ana gidan annabi ne Makka. Kenan Allah ya rantse ko Allah ya faɗi Makka ta samu daraja sakamakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haifaffanta ne, ɗan cikinta ne. Kenan Allah ya wa garin Makka daraja da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Makka. Shine ma'anan halla yahillu, yahillu idza nazala bi makani. In an ce halla yahullu kuma ya warware, abu ya zama halal. Kamar da ake cewa ihlal da ihram. Ihlal ka ware haramarka ta aikin haji, ihlal kuma ka shiga cikin ihram kai harama da aikin haji, ihlal kuma ka ware wannan harama da aikin haji din. Kuna kan an ce wa anta hillun, kai saukakke mazaunin wannan garin ne. Kenan Allah ya rantse da kasancewan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dan Makka. Wannan kuma daraja ce ta garin Makka, annabi yana cikin Makka. Shi yasa Allah ta'ala ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Allah ba zai musu azaba ba sun ci albarkacinka kana zaune a garin. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna. Bayan annabi ya fita daga Makka, sai kuma Allah ya ce Allah ba zai musu azaba ba saboda istighfari. Ashe in annabi yana garin Makka, mutanen Makka sun ci albarkacinsa. In ya fita daga garin Makka kuma istighfarin su zai cece su. To shine Allah ta'ala aka fassara halla yahillu, halla yahillu da wannan ma'ana. In kuma halla yahullu ne, wato Allah ya halatta maka shiga garin Makka, kenan wannan lokacin da ayat ta sauka abun bai faru ba. Alƙawari ne ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bishara cewa zai zo ya fatahu Makka, zai bude garin Makka. Kun ga ɗayan biyu, ko dai Allah ya ce wa anta hillun, kai mazaunin garin Makka ne, ko kuma wa anta hillun, kai an halatta maka ka shiga garin Makka kai yaki. Wanda kuma dama Allah ya haramta mutum ya shiga garin Makka ya yaki, ba a zubar da jini a Makka. Amma Allah ya halatta wa annabi ya shiga garin Makka ya yaki, amma iya awa ɗaya aka bashi a lokacin fatahu Makka. Da haka shine ma'ana ta biyu, wa anta hillun bihadhal walad wa bihadhal balad wa walidin. Sannan Allah ya rantse da dukkan uba wa ma walada, da duk abinda uban ya haifa. Allah ya rantse da duk wani uba, da haka uba kana da daraja a wajen Allah. Wa ma walada, da abinda uban ya haifa. Idan an dauki ma din a matsayin masdariya, wanda an mata fassara biyu, imma ma ta zama masdariya ko kuma ta zama nafiya. Idan dauke ta masdariya, wa walidin wa ma walada, Allah ya rantse da annabi Adam da dukkan ƴaƴansa, fassara ta daya. Ko Allah ya rantse da annabi Ibrahim da dukkan ƴaƴan annabi Ibrahim, wanda shi yafi munasaba da garin Makka. Ko kuma Allah ya rantse da dukkan uba, uban nan na halitta ne, mutum ne ko na dabba ne? Domin akwai uba rago, akwai uba sa, ba uba bane tun da yana da ƴaƴa. Shi ma uban ƴaƴansa ne awaki, dan akuya ma uban ƴaƴansa ne ƴan awaki. kaga rago ma uban ƴaƴanta ne ƴan raguna ko da ƴan tunkiyoyi to da haka tsera man akwai namiji da mace to namijin uban ƴaƴanta ne tseraye to da haka kaga saboda haka dukkan uba Allah ya rantse da shi wa ma walad da abin da ya haifa ko kuma ma din ta zama nafiya wa walidin da mahaifi wa ma walada wanda bai taba haihuwa ba duk wanda bai taba haihuwa ba an girmama shi dan a kwantar masa da hankali cewa in dai baka taba haihuwa ba to kai ma Allah yana ganin darajarka yayiwa kuma rashin haihuwa ya zama shine ma albarkarka shine rayuwarka zaka kamar tasliya ake wa duk wanda bai haihu ba ya kwantar da hankalinsa akwai da yawa wa yaj'alu man yasha'u aqima wani Allah shi ya sanya shi baya haihuwa kama fassara da tafi wa walidin wa ma walada da 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 uba da dan da ya haifa duka maimakon a fassara shi da annabi Adam kawai ko da annabi Ibrahim kawai kara a bar shi umuman ya shafi duk wani mahaifi da duk wani dan da aka haifa sawa'un na mutum ne ko na dabbobi ne duk abin da ke haihuwa Allah ya rantse da shi ya ku umumi kamar yadda wannan wa anta hillun aka bar shi da fassara biyu hillun halalun kai halal ne a gare ka wannan garin ka shiga kai yaki ko wa anta hillun kai mazaunin wannan garin ne Allah ya rantse da ko ya duna girmanka da darajarka a cikin wannan gari to me jawabin wannan rantsuwa sai Allah ya ce laqad khalaqana al-insana haqiqa jawabul qasam shine laqad khalaqana al-insana fi kabadin haqiqa mun halicci mutum a cikin daidaito kabadin yana nufin al-istiqama wato daidaituwa wattasuya ma'anarsa ta daya kenan mun halicci mutum a cikin kyakkyawan jirewa shi kadai ne a cikin masu abu biyu wato masu kafa da hannu yake miƙewa tsaye kuma dan adam shine bari biyu in ka kalli mutum bari biyu ne in kai haka nan tsakiya zaka ga hanci kofa daya anan ido daya anan daya anan baki da yake shi kwaba din haka take to daya anan daya anan hakoran ma daya a sama daya a kasa hakan ka taho nan komai bi zaka gani haka raba shi biyu to sanan shi kadai ne yake da burki dan adam yana da burki yana da giya a gani wannan jijiyar da ta taso tun daga wuyansa zuwa har agararsa in ya danna da gudu in zai ja burki su yake ja sai ga ya tsaya kam to wannan ahsani taqwim da Allah ya ce walaqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim to an fassara kabadin din nan da ahsani taqwim shine fassara ta farko kuma Allah ya ce ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka an fassara fasawwaka din nan da kabadin fassara ta biyu walaqad khalaqana al-insana fi kabadin kabad yana nufin tsanani da wahala Allah ya halicci mutum a cikin tsanani da wahala ma'ana rayuwarsa tsanani ce da wahala ba wato sai mutum ya wahala tun daga dai mutum yana mani daga ya koma jini ya koma tsoka a yi kashi a zo haihuwarsa uwa ta sha wahala wahalan ala wahali ka gani rauni akan rauni to haka zai fito duniya yana kuka yana buƙatar ci yana buƙatar sha yana buƙatar kulawa in an murgar da shi ba zai iya tashi ba sai dai ta tsala kuka da haka sai an goya shi sai an bashi madara sai ya yi tumbuɗi ya yi amai ya yi kuka ya yi zawai ya yi harasuwa uwa ta ta wahala da shi kaga ji a cikin wahala sannan kuma ya isa rarrafe wajen nan ya tafi bugi gwiwarsa kafin ya iya tashi yana tashi kuma yana faduwa yana tashi yana faduwa har ya iya tsayawa har kuma kaga ya fara miƙewa to kuma ya shiga wahala kenan neman abin da zaka ci neman abin da zaka sha neman abin da zaka yi sutura lafiya in ka ci da yawa a ce matsala ka yi kiba da yawa ka dan yi gudu ka rage in baka ci da yawa ba a ce ka rame kana buƙatar dan ka ci kuma in ka ji daɗi da yawa a ce ka ji daɗi da yawa in ka sha wahala a ce ka sha wahala da yawa in ka miƙe a ce ka miƙe da yawa huta in ka huta a ce miƙe da yawa ka huta da yawa dan adam komai nasa a cikin matsala ne haka rayuwarsa take to wannan abun akwai wanda aka ce masa rage daɗi ko wanda aka ce ya daina shan mai ya daina shan suga kuma ya daina cin nama haka wani kuma da yaje sai aka ce kai kuma ka ci nama wancan shi kuma ya daina cin nama haka ya isa haka naman da yake a baya ya isa ya koma yanzu ya dinga cin zogale da ruwan zogale, ya dinga cin harawa da ciyawa, ya dinga cin dusa. Akwai wanda aka ce masa ma yanzu dusa ya kamata ka dinga ci, duk abin da za a cire dusa ba ruwanka da shi ka dinga haɗawa da dusar kana ci. In ku sai ka in ba za ka haɗa hatsin da dusar ka ci ba, to dusar ta fi muhimmanci, ka ci dusar, ka ba wa dabbar ka hatsin, kai yanzu dusar ta fi maka muhimmanci. To kun ga fi kabadin anan yana nufin ɗan adam wahaltacce ne. To wannan wahala fa ta ɓangaren rayuwa kenan, sannan ga wahala na mutum ya tsufa, ganinka ka daina gani da yawa, ka daina ji da yawa, sai an kawo turare kofa hancinka ma baka ji yana da ƙanshi ba, a dandaka maka abu a baka baka ji zaƙinsa ba. Matanka dama tuni kayi ritaya, to duk waɗannan matsalolin sannan a zo fitar rai, ɗaukar rai. Manzo Allah yake la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah haƙiƙa mutuwa tana da raɗaɗi, tana da zugi, mumini fa kenan wanda za a sauƙaƙa masa. To saboda haka duk wannan wahala ce rayuwar gaba ɗaya, shi yasa mai hankali sai ya nemi daɗin lahira. Wani zai sha wahala a duniya, zai sha wahala a lahira. Wani zai ji daɗi a duniya, zai sha wahala a lahira. To daɗin duniya ma menene ne? Tunda daɗin duniya a cikin tsoro ake, in ka samu a cikin tsoro kake, in ka rasa a cikin tsoro kake. Saboda haka duniyan nan wahala ce tsantsanta. Wa man asha fi dunya fala budda an yara min al'aishi ma yasfu wa ma yatakaddaru famaniyatu tajri ala an-nasi kullihim fala budda an tajri alayka samaniya sururun wa huzunun wa ishtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqmun wa afiya. Rayuwar duniya din kenan, sururun akwai farin ciki a cikinta, wa huzunun akwai bacin rai, wa ishtima'un akwai haduwa akwai kuma rabuwa. Ka hadu da wanda kake so wata rana a ce wane ya mutu, wane ya mutu, wane ya mutu, Allahu akbar, wane ya mutu, a ce wallahi ya mutu, abokina ne fa tare muke kowa, ce to ya mutu ne. Wani in ya shiga ba zai fito ba, wani in ya fito ba zai shiga ba, wani in ya tashi to ya gama tashinsa, wani in ya kwanta ya gama tashi, wani in ya fara magana ba zai ƙare ba, wani in ya yi shiru ba zai magana ba, wani zai ce to jama'a sai an jima, sai dai a zo a ce muku ai ya tafi. So da haka wannan rayuwa haka ake ta tafiya a cikinta. Wa usrun wa yusrun, wata ran a wayi gari cikin yalwa, cikin samu, cikin jin daɗi. Wa usrun, wata ran kwaban kashewa ma babu. Tumma suqumun, wata ran ba lafiya an tafi asibiti. Wa afiya, wata ran ana cikin lafiya. To wannan an cakuɗa jin daɗin duniya da wahalhalu da kunci da tsanani da tashin hankali. To wannan shine aka fassara kabajin da shi cikin fassarorin da aka yi. Sannan fassara ta uku, ay khuliqa muntasiban yamshi ala rijlain, an halicci dan adam miƙe shi kadai ne mai tafiya akan kafa guda biyu. Wa sa'irul hayawan ghayr muntasib, ragowar dabbobi kuwa ba a kafa suke ba, su a lankwashe suke, a kwance suke, suna tafiya ne. Wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba, bayan mai tafiya kuma yana jan ciki da sauransu. Shine Allah ta'ala yace ayahsabul ins ayahsabu Allah ya kadira alaihi ahadun, shin mutum yana dauka babu wanda yake da iko a kansa, kawai dan kayi kudi ko kayi karatu ko kayi ilimi ko ka samu mukami ko ka samu wata daraja sai ka dauka ba mai iko da kai, ba mai iko a kanka, ba wanda ya isa ya juya ka. To Allah ma ya nuna mana shi mai juyawa ne. Ku duba manya-manyan da suke sama duk sun fado da ƙuri'a ku ta na kawa da addu'a, wani kuma ya hau, wannan ya isa aya, kana ƙoli ƙolin sama ka dawo ƙoli ƙolin ƙasa, ƙasan ƙasa shi ne ƙoli ƙolin ƙasan, an yi ƙoli ƙoli da shi an nana shi da ƙasa. To haka duniya ce. To haka harkar take a cikin harkar kasuwanci, wani mai kuɗi ne wata ran sai ga ya da talaka, wani talaka ne sai ga ya koma mai kuɗi, wani mai mukami ne sai ka ji an ce kuma wata ran yayi ritaya ya sako, wani kuma ya hau kujerarsa. Shi sa aka ce law damat li ghayrika ma wasala ilayka, da mukami zai dawama a hannunka to ba zai zo hannun naka ba, tunda akwai wanda ya riga ka hawa ya sauka. Da haka duk kujerar da ta hau ka dinga tunanin sauka. In kana tunanin sauka to ba za ka shagala ba, ba za ka yi zalunci ba, ba za ka yi cuta ba, ba za ka ci amana ba, ba za ka yi ƙarya ba, ba za ka cuci jama'a ba don ka sa akwai ranar sauka kamata ya ranar da ka sauka ta hau ana murna kuma ka sauka ana kuka kai kana murna kai kana murna ka gama lafiya jama'a kuma suna kukan bakin cikin rabuwa da kai amma za ka sauka ana murnar saukarka ka sauka ana jin dadin saukarka to kaga an nuna ba ji dadin hawanka ba hawanka bai wa mutane dadi ba to wannan fa ya shafi kowa duk kujerar da kake kai mukami ne Allah ya baka ko ma'aikaci ne kai na force na tsaro ka sa kaki kake jin dadin kakin to wata ran za a tube maka kakin ko ko a tube maka a kore ka ko kuma shekarunka su kare ka yi ritaya ko kuma a kashe ka ma a ji abin da ka kawai Allah ya tambaye ka kuma abin da ya saka in kudi gare ka haka in ilimi gare ka ma kada Allah ya baka ilimi ka dinga sakama kana fanka ma kai amfani da ilimin ka ba Allah in ka je makabarta zaka ga kaburburan masu mulki da kaburburan malamai da kaburburan sarakuna da kaburburan masu kudi na talaka ko ba zai kirgu ba tunda su talaka kullum mutuwa suke waɗannan ne mutuwa su zaka ji tunda ba su da yawa sai a dan yi kwana biyu uku ba a ji wani mai mulki ya mutu ba amma talaka kullum mutuwa yake tunda shi ya yi yawa amma kafin ka ji an ce yau wani shugaban kasa ya mutu aka dan kwana biyu ko ko wani sarki ya mutu babba ko wani babban malami ya mutu aka dan kwana biyu su ma ana ɗiba a cikin kowanne Allah ɗiba yake tunda Allah ya ƙarar da annabawansa ba zai rage ba komai ibadarka ba za a barka ba kamar da komai safanka kuma ba za a kira ka da wuri ba sai lokacin ƙarewarka ya yi za a ƙarar da kai to wannan duk darasi ne kada mutum ya ɗauka babu mai iko a kansa ya ƙulu mutum yana cewa a halaktu malan na halakar da dukiya lubadan mai tarin yawa wato ya halakar da dukiya ko dai wajen aikin alheri kun aikin tsiya an fassara shi biyu wani in yayi abin kirki sai ya dinga wa Allah gori ni fa ni ne gina masallacin nan ni ne makarantar nan ni ne taimaki malamin nan ni ne kai suwa da umara na kashe dukiya da yawa na taimaki addini to kai dai abin da kai ka bar wa Allah Allah ya karba kawai wani kuma yakan kashe dukiya wajen hada da Allah yumtiquna amwalahum yasuddu an sabilillah suna kashe kudinsu don su yaki Allah da manzansa to shi ma in kafiri ake nufi yana nufin na kashe dukiya ta da yawa wajen fada da musulunci wajen fada da addini to shine Allah ta'ala yace ayahasabu shin yana dauka ko yana zato ko yana tsammanin allam yarahu ahadu cewa ba mai ganinsa Allah yana ganinsa ko duk inda kake Allah yana ganinka anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka an ce irin barayin nan na da masu sata a rungu to ka san sata rungu sai ka nemi mai gane maka domin ciki zaka shiga abinda zaka shiga ciki kuma ana iya kama ka to sai zama su biyu ne suke satar shi wannan ya tsaya masa yana kalle masa shi kuma ya shiga rungu in ya ga jama'a sai ya masa gyaran murya shi kuma sai ya shiru sai an wuce sai ya dauro hatsi sai su je su siyar to ran nan mai kallewa sai ya tafiya sai zama saura mai satar to sai kamo hannun ɗansa ya zo ya ajiye shi a kan hanya ya ce in ka ga wani yana gani na ka ce ana gani na sai ya ɗau igiya ya je shigar rungu shigarsa ke da wuya sai yaro ya ce baba ana ganin ka baba ana ganin ka baba ana ganin ka ya fito da gudu ya leƙa gabas ya leƙa yamma ya leƙa kudu ya leƙa arewa da ga kwaba ya ce kai yaro wa yake gani na sai ya ce Allah ya ce ina ka koya ma wanda ya ce a makaranta an ce an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka an ce akwai wani makeri sana'a kila yake irin da gwalagwalai to sai wata mata mijinta ya rasu ya batta da yaya sai ta zo neman taimako gurin sa sai ce ba zai bata taimako ba sai in za ta yadda ya fajirci da ita ta koma gida ta tare da yayanta suna jin yunwa suna ta kuka da tarasa abinci sai ta dawo tace ta yadda sai ce to su je ɗakin sa da suka je ɗakin sa ya shiga ɗakin ya kulle kofa ya ja labule ya rufa taga ya rufa can ya rufa can sai da ya gama rufa ko ina sai ce mata to bismillah sai tace ai ga wata kofa can katuwa ana ganin mu baka rufe ta ba ya rufa ya gaba yamma kudu sama kasa yace kai ai ba wata kofa da ta rage face na rufe ta tace kofar da Allah yake ganin mu ni da kai ita ce baka rufe ba sai shuru sai jikinsa ya sanyi kun san wani da ka tuna masa Allah sai kuma ya tuna da shi dan ya mamaye zuciyar ya mai da shi mahaukaci to tana gaya masa wannan sai jikin sa ya sanyi sai ya bude mata kofa ya dauko kudin ya bata yace ki ne mamun gafara Allah shedan ne wallahi ya dauki kudin ya bata sai tace Allah yadda ya ji tsoranka kuma ya tausaya min ni da marayuna ya dauko kudi ya bani Allah ina roƙon ka raba shi da wuta duniya da lahira da yazo zai sana a kira ya sa hannunsa a wuta sai ga hannun bai kone ba kawai sai ya sa hannu ya dauko karfe sa hannu ya dauko sai ya ce to Allah ya amshi addu'an matan nan da ta yi min a duniya ina fata Allah ya amshi wannan addu'a a lahira ma kan na shiga wuta to kun ga wani ya manta Allah yana ganin sa da ka tuna masa sai ya tuno sai kuma kaga yayi sakato da shi amma da ya manta Allah yana ganin sa to shine wannan yace aya hasabu allam yarahu ahadun ya dauka babu mai ganin sa alam naj'allahu aynaini Allah yace shin ban sanya masa idanuwa guda biyu ba da yake gani da su kai kanka kenan halitta Allah ya sa maka ido kana kallo balle shi da ya halice ka kace baya ganin ka wa lisanan Allah yace ba na sanya masa harshe ba wa shafataini da lebe guda biyu waɗannan leɗe guda biyu su ne kwaba da take rufe baki wani iko na Allah kuma ba zagiyo ta ake da zib ba ba kuma jawo ta ake da alharga ba kawai da kayan miyar rufe ta ka ji bam ba ka da bukatar wani abu kuma aka ce saboda illa harshe aka saka shi a ciki aka kawo haƙora aka rufe shi aka ka leɓe aka rufe shi saboda kar ka fito da shi sai za ka faɗi alheri من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت والذي يجد الله دران اللاهره كده يزارو هرشن نان سن زي فدا الخيري شي سا النبي كما شيته كف عليك هذا دقه wannan da kyau وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم ان كذا متين ارجنجنا akan wuta fuskarsa tana kallon sama ko kaga ya ci gaba ka akan wuta to wannan harshen ne kai shi da aka mutum ya iya harshen to shi yasa yace ba mu sanya masa ido ba ko ba mu sanya masa harshe da leɓe guda biyu da ya rufe bakin sa ba wa hadainahu najdain kuma Allah yace ba mun shiryar da shi hanya biyu ba mun nuna masa hanya biyu hanya alheri da hanya sharri ga ta nan kana kallo a gaban ka ga sunna ga bid'a zabi daya ga kuma gaskiya ga ƙarya ga adalci ga zalunci ga musulunci ga kafirci ga jahilci ga ilimi ko ba haka ba duk ga suna a gaban mu sai ka zaba hanyar da kake so in ka bi wannan wuta za ta fille da kai in ka bi wannan aljanna fa kullum muyassarun lima khuliqala kowa yana jin dadin abinda aka halice shi dan yayi dan wuta aikin wuta baya masa nauyi dan aljanna aikin aljanna baya masa nauyi na'am
fa laqata hamal al'aqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
الله سبحانه وتعالى فلق تحم الأقبة بيكوت آتكن الأقبة أوني با أوني كوكما حنيا تكامن دوء إذا دوء وتتكدا تذبب hanya da kwazazzabo ita ce wacce ba ta da dadin ki sai an daure ga can tudu can kwai can gangare can dutse can kaifi can tsini can rami can tudu irin wannan hanya kaga ba ta da dadin ji wasu ma sai sun rike sanda suke dogarawa su wuce ta ita ce hanya aikata alheri Allah ya ce wa ma adaraka mal aqaba waye sanar da kai ne ake kira hanya tsauni ko kuma hanya mai kwazazzabu. To duk inda Allah ya gaya wa annabi ya ce wa ma adaraka, to sai ya gaya masa ita alhaqatu malhaqa wa ma adaraka malhaqa. Duk inda ya ce wa ma adaraka, to sai ya wa annabi bayani. Amma ya ce wa ma yudrika, to baya bayani. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, to ba a bayanin dai wannan. Amma wa ma adaraka, duk inda ya ce alqur'ani, sai da Allah ya fassara wa annabi. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق تيجي النجم الساكن القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم تكون الناس كاكا أنفسر ذلك بإن الله يوى النبي إرم وأن تنبيع تشويق نساء مسا سنك جي أبن دا سنك سو أبن كوكا فهنش أبن كوكا غاني أبن كو أغيا مكا أبن سي الله يتي سي فسرات دا أبو أكو يتي فق رقبا فانسد دويا kwance wuya, kwance wuya, ka samu mutum a daure ka kwance shi, to shine fakku raqaba. Kwancewa din nan iri uku ce. Akwai kwance mai bauta, lokacin da ake bayi Allah ya ce duk a kwance su, in kana da kuɗi duk sai su ka kwance su gaba daya. Allah baya son bauta, wani ya bautar da wani ba Allah ba, Allah baya son wannan. Shi yasa za ka ga ko laifi aka wa Allah a wajen rantsuwa akwai tahariru raqaba, ko a wajen jihari akwai tahariru raqaba, a wajen kisan kai akwai tahariru raqaba. To haka kawai ma cikin aikin kirki da Allah yake so, wanda manzo Allah yake idan ka yanta bawa, sai Allah ya kalli gaba 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 ta bawan ya yanta ka daga wuce sakamakon ka yanta shi. To da kun ga ashe da aka ce an daina bauta ya dace da aqidar musulunci, kowa ya samu yanci, shine fassara ta farko. Na biyu, fakku raqaba, idan an kama fursunan yaki, to a bada kuɗi a fanso shi. Sai kawai aka yaki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, sai aka danke musulmi ya zama fursuna, to a bada kuɗi. In sun ce a bada kuɗi, to ko nawa ne a bayar a fanso shi? Sannan na uku, fakku raqaba, dan kurkuku, dan fursuna, a waɗanda laifukansu kaɗan ne ko irin masu bashi. Kaga bai kamata cin asali a daura mutum akan bashi ba, amma sai a fassara shi da cin amana, sai kaga kurkuku ya cika da mutane amma duk bashi ne. To irin waɗannan, in an san bashin, dama irin na larura ne, irin na ragon tsuna ne, irin na biyan haya ne, dama irin sai yafi yawa da irin na ɗinkin sallah, to wannan sai a haɗa kuɗi a je kurkuku. Duk wanda aka tarar da irin waɗannan sai a fanso su. In ba ku manta ba, wacce shekara mun fanso wajen mutum nawa? Sun kai 60 ko shugaba? Ga shugaban barista mutum da muka fansar, mutum 62 barista ya jagoranta muka fansar, sakamakon zamanin da muke na tafsiri aka hada kuɗi da bayan Allah muka fanso mutum 62 daga kurkuku. Kwanan can ma a Kano mun fanso mutum 40 na tara su, ne musu wa'azi ko muka dan ba su abinci, aka dan kawo dan abin jari aka ba su. To kun ga wannan fakku raqaba, kana da hali ka kai ziyara ka ga wanda larura ke ta kashi, ba fa irin masu jima-jima laifin nan wanda sakin sakin al'umma shi kansa laifi bane, a waɗanda larura ce dan wani ya dan kiɗan hansa haka, ko ne yace kai ne kai ce wallahi hansa din wanda gan dauka, an ce to ai saka wani kuma takalmin wani ya gani a masallaci, wani wajen daurin aure aka je sai zura hannu a jihu wani ya dauke masa hansa, aka daga hannunsa aka rawa sallallahu assalamu alaikum wa alaikum assalam, aka yi sama da hannunsa, to ne shiga karkashin ya zare hansa din. Nace to yanzu ka dauke masa hansa, kuma gashi kai ka shigo kurkuku kana cin garza. To irin wannan shi ma na cikin fakku raqaba, fanso wuyaye, ma'ana daukance mutane. An ce a cikin qira'atul rashida, al-qira'atul rashida, akwai wani labari da aka bani wani bature, shine yaga wani da irin tsuntsu din nan a cikin keji, da ya ganta a cikin keji sai yace nawa suka yi ciniki da tsaba yake, ko sai bude shi yace fita tsuntsu ya fita tafiyarsa. Sai shi mai tsuntsu yace ya zaka sai abu da tsada haka ka kwance shi ya tafi? Yace na taba shi kafin ne, na sha wahala, shine ne alƙawari, din da naga daura ne sai na kwance shi. Sai wannan tsuntsu shi ma yana buƙatar yanci, sai ke ta ga ba su rabi gayyaci, ko yace dajin Allah shine ƙoƙari kawai kodi na a sake ni ina yawo, ya fa a sa na kurkuku, komai abincin da za a bani a sake ni, ya fa daure ni ana bani abinci. Isa wata mata da ta daure mage, bata bata abinci bata sake ta ba har ta mutu, Allah ya sa ta auta. Au ita'amun, ko ciyarwa, fi yawmin a cikin wata rana zai masgaba ma'abocin yunwa ko ma'abociyar yunwa, ana tsananin yunwa, ka samu talaka ka bashi abinci, kamar yanzu irin azumin nan da sahur da buɗe baki, Allah ya hore maka za ka iya ba mutum 100 su sahur, mutum 100 su buɗe baki, to kai wannan aikin. Ko za ka iya siyan abinci buhu da yawa ka kai gidan talaka ka ba su ci abinci. Akwai wanda ya sai shinkafa wajen buhu 100, masa gero buhu 100, masara buhu 100, ya sai abin nan abubuwa dai da yawa ya sai ya rarraba mutanen unguwarsu. Kai baka ga yadda ya fito yadda mutane suka dinga kamar za su dauke su taka aljanna ba, to da ya ba su abincin da za su yi sahur su yi buɗe baki. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi wani aikin lada ya ce ayyul islamu afdal, sai ya ce tu'imu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Aikin da yafi kowanne lada ka ba mutane abinci, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, au yatiman, sannan ko ko mutum ya ciyar da maraya za maƙarabacin ma'abocin kusanci, maraya ne kuma kuna da alaƙa da shi, dan wanka ne ko dan ƙaninka ko dan ƙanin babanka ko dan wan babanka ko dan ƙanin babanka ko dan wan babanka ko dan yar babanka ko dan yar babanka ko ƙanwar babanka ko ƙanwar babanka, wani ya mutu ya bada a ciki ka ɗauko shi ka sa shi cikin ƴaƴanka, kake biya musu makaranta tare kake kula da shi, to wannan ma aikin alheri ne babba, ka dau maraya ka sa a cikin ƴaƴanka. Ashe kenan wannan kwamiti da muka kafa na marayu aiki ne babba da Allah ya ce a yi. Yanzu wannan kwamiti namu yana da rijistan marayu sama da 1,600 wanda ba sai a Ramadana ba, ana ba su abinci, ana musu sutura, ana ba su magani, ga kuma gidan marayu da aka gina musamman, aka ɗebo wasu marayun aka aje a gidan, ake kula da rayuwarsu ta yau da gobe, iliminsu, cinsu, suturarsu, maganinsu, rayuwarsu, iliminsu da komai da komai. Ka kaga wannan babban aiki ne wanda ake ya kamata kowa ya shigo a yi da shi. Au miskinan, ko kuma talaka za masaraba ma'abocin turbaya, in an ce hannunka ba shi da komai sai turbaya, ma'ana ba shi da komai. In an ce miskini, an ce fakiri, duk ɗaya ne. In an faɗi miskini, fakiri ya shiga. In an faɗi fakiri, miskini ya shiga. Amma in an raba su, to miskini shi ne da ɗan dama dama, domin Allah ta'ala ce wa amma safinatu fa kanat li masakina, kaga ce suna da jirgi kuma an ce musu talaka, amma in tana da jirgi talaka ne kai, jirgin ruwa da zai sakatu, amma Allah ya ce talaka ne. Kuma Annabi ya ce Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hashurni fi zumratil masakin, Allah ka raya ni talaka, ka kashe ni talaka, ka tashe ni cikin talaka. Amma bai ce Allah ya tashe shi cikin mutsiyata ba, saboda fakiri shine mutsiyaci, shine wanda abin da zai ci ma yau hannu ma, in an ce miƙo abin da za a zuba maka abinci sai dai miƙo hannunsa, kwano ma bai da shi. Shi yasa ya ce Allahumma inna a'udubika minal kufri wal faqri, Allah ka raba ni da talauci da faƙaro. Amma bai ce Allah ya raba shi da miskini ba, saboda ka miskini shine da dan dama dama, kamar miliyan 5 miliyan 10 zuwa ƙasa, shi wannan miskini ne. Da miliyan 10 zuwa ƙasa duk miskinai ne. An tafi da yawa daga miliyan 1 zuwa ƙasa. To zuwa nan jirgin ruwan da Allah ya ce za ka miliyan na. Mun nan jirgin ruwan da Allah ya ce wa an bar safinatu fa kanat li masakin, za ta yi nawa? Au miskinan za matraba thumma kana min alladhina amanu, sannan ya kasance cikin masu imani, ma'ana duk aikin kirki sai imani ya riga shi. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun, man kana yuriju al-ajilata, man kana yuriju al-ajilata al-janna al-ufiyat ma la sha'u liman yuriju, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhuma, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'alaha wa huwa mu'minun, sai da imani tukunna. Thumma kana min alladhina amanu, sannan ya kasance cikin masu imani, wa tawasaw, suka yi ma juna wasiya bis sabr, da yin hakuri. Allah ya ce ayi a daure ayi, ya ce a bari a daure a bari, ya jarabce mu da abubuwa masu raɗaɗi mu daure mu karɓa. Wata waso suka yi majunansu wasiya bil marhamati, da aikin tausayi da aikin rahama. Arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamuman fil ardi yarhamkum man fis sama ulaika ashabul maimana, waɗannan su ne ma'abota dama, rayuwarsu a dama take, littafinsu a dama yake, aljanna a dama take, komai na alheri a dama yake. Wallazina kafaru, amma waɗanda suka kafirce bi ayatina da ayoyinmu ash-shar'iyya wal kauniyya, hum ashabul mash'ama, waɗannan su ne ma'abota shu'umanci ko ma'abota hagu, an fassara shi da shu'um ko da shimal, su ne 'yan hagu ko su ne shu'umai, waɗanda rayuwarsu ba ta yi kyau ba. alaihim naru, wuta ta tabbata akan su Musa da wacce an rufe ta ba kofa, da an shiga sai a toshe kofa. Allah ya tsare mu ya kiyaye mu. To abinda wannan sura ta faɗa na ayi Allah ba mu ikon yi, wanda tace a bari Allah ba mu ikon bari, wanda tace a kudire Allah ba mu ikon kudirewa, wanda tayi hani kuma Allah ba mu ikon hanuwa. Allah ya sa mu cikin ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Alkur'ani. Inda yace assalamu alaikum malam, ko akwai hadisi ingantacce da yace duk wanda ya salla da yi basmala ba a karatun Fatiha da ko farkon sura bai ba shi da sallah? Babu wannan hadisi. Bil Hasan ma aka sun sani akwai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari da Muslim cewa ruwaito cewa la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim ko wa yusirruna bi bismillahir rahmanir rahim, wato saboda haka ita basmala sirranta ta ake yi ko kuma ma a batta gaba daya. Amma abin da aka so mai shiga sallah ya shiga da ta'awizi da du'a istifta da basmala, amma a boye wadannan uku a boye ake yin su, daga nan sai kai karatu Fatiha kuma a farko. Sau da aka bayyana basmala din ma akwai hadisin Abu Hurairah ta wanda ya nuna ana iya bayyanawa, amma asirtawar ya fi. Waɗanda suke cewa in baka yi basmala ba sallaka ba teba, wanda suke ɗaukan basmala ɗaya ce daga cikin ayoyin Fatiha, kaga in baka yi ta ba kenan Fatiha ba ta cika ba. Wanda ya ce assalamu alaikum malam, don Allah a ja hankalin iyaye domin na samu mijin aure, ina son ta yana so na, amma babana ya ƙi. Da fatan malam zai yi mana addu'a Allah ya taimake ni. To ba mu san dalilin da yasa babanki ya ki ba, kin san babanki ya fice hankali, wataƙila kin je kin ɗauko wani mara sana'a mara aikin yi, kamar yadda ɗazuwar ya rubuto mana a wajen laccen mu cewa ya aura ma wani ɗa ya gudu da matar yau shekara ɗaya, ba a samu labarin matar ba a samu labarinsa ba. To kaga muka ce rashin bincike ne, yanzu da an san iyayensa da danginsa sai a neme su, amma zuwa yayi takin wataƙila da katuwar jin. Aka ce ina waliyanka, ina wakilanka, ya fito naira 1,000. Kun sa akwai mutum biyu a jikinta, manyan arewa guda biyu a jikinta, to su ne dattijan arewa da dattijan kudu da dattijan arewa, wanda duk inda baka da dangi aka ce ka turo waliyanka, inda ka je da bandu ɗan 1,000 to za a saurare ka. Saboda akwai ku dattijai guda biyu a jiki, me suna ɗaya ɗayan musulmi ne ɗayan kirista ne. Yau wato waɗannan mutanen guda biyu dattijai ne manya a Najeriya, ma dattajai masu dattijai ne, waliyai ne, ko ina suka ji ana ɗaura aure da su. To ina ji abin da ya faru kenan. In dai ba ka da waliyai to ba da wannan bandir ɗin za ka ji an yi shiru. To saboda haka dole mu tabbatar cewa mahaifinki akwai dalilin da ya sa watakila ya kiyarda da wannan mutumin, don babu uban da baya so ya sata aure. Amma ya kamata a yi nazari, ke ma ki zaɓo na kirki, kuma ubanki ya zama ya shirya tunda shi zai komai. Matsalar mu shine uba shi yake ɗaukar nauyin aure, kuma a ƙa'ida da aka ce ka ba mace ɗaki, Ibn Hazmin yake ma uka shine kai kawai za ka yi banki ka ce ga ɗaki, haka ɗaki yake. In an ce ka ba mace ɗaki, ka sa labule, ka sa kafet, ka sa gado, ka sa katifa, ka sa kujera, ka sa tibi, ka sa furji, ka yi jere, ka gama komai sai ka ce zo ki shiga, shine ɗakin da aka ce ka ba mace. Amma kawai samari sai ku yi ɗaki fenti, sai a ce ubanta wai zo ya auna labule, babanta ne zai auna labule, babanta ne zai auna leda, babanta ne zai kawo gado, babanta zai kawo maka katifa, babanta zai kawo maka zanin gado, shi zai kawo maka fulo, shi zai kawo maka kujera, shi zai kawo maka butar sallah, shi zai kawo maka cokalin cin abinci, shi zai kawo maka motsar shan ruwa, shi zai kawo maka menene butar ma da za ka shiga banɗaki. Kai har da takalma ma wani ake samu, har ɗinki ma wani uba yarinya yake wa abuwa. Ai haka ne dama, shi ne ma mutunci. In kun rabu ta fita, ai kaga ba su wani asiri. In kayanka ne in ta fita ba shi kenan ba, kamar ta tafi unguwa ne sai a ji shiru. Amma in kaga an zo an yi fakin da motoci yana ɗiban kaya, ya nuna ba za ka bane kenan. Malam ina da aboki amma yana luwaɗi, ya ya kamata na yi mu'amala da shi? Ka jawo shi dinga zuwa wajen wa'azi, domin luwaɗi babban hatsari ne, babban musifa ce, babban bala'i ne, duk da yinsa yana cikin taɓewa da halaka. Kai masa wa'azi kuma ka jawo shi dinga zuwa wajen wa'azi, kuma kai masa addu'a Allah ya shirye shi. Don Allah malam, menene matsayin wanda ya bada kuɗi ake bashi appointment aikin gwamnati? To ya dangana, idan ya cancanci aikin kuma ya cika sharaɗin aikin, amma su masu bada aikin ne azzalumai, ba za su bayar ba sai an ba su wani abu, to anan ko ya bayar babu komai. su da suka karban su ne azzalimai su za su shiga wuta. Kazuwa musu interview ku goma ne kuma duk kunci kun cancanta, sai kuma aka ce in baka bada wani abu ba za a ba wanda bai kai kamaki ba, kaga anan zalunci ne. Don aka ba ka karɓo na ba hannunka, anan an zalunce ka kuma kai ba ka da alhaki. Amma inda kai baka ci ba ko makin ka bai kai ba, sai ka je ka ba da wani abu aka ture wanda yake kamaki, ko aka ture wanda yake jarabawa aka musanya da sunanka, kaga anan zalunci kai, domin wani aka ture aka saka. To anan gurin kai din ka cuta balbal, waɗanda suka sa ka su ma sun cuta balbal. Wannan wa'azi da ake fita ya kamata jama'a su daure su dinga zuwa, domin ana koyan darussa daban-daban a cikin wannan tafiye-tafiye da muke yi. Za ka ga abubuwan mamaki, kuma anan mutum yake koyan ɗabi'a mai kyau, yake koyan juriya, yake koyan haƙuri, kuma yake sanin yanayin ƙasa da mutanen cikin ƙasar. Wataƙila Allah zai iya mai da kai babba, baka ma san cikin garin ba, baka san halin da jama'a suke ciki ba. Amma yanzu mu duk kusan mun karaɗe jihar Gombin nan, duk lungu da saƙo mun ga yadda yanayin yake, da inda aka samu ci gaba, da inda suke da matsala. Sannan ka je ka ga wata fuskar da baka taɓa gani ba, kuma za a haɗu a gaisa, wani zai ma wani addu'a, ba a san matsayin wani da bakin wani da kuma abin da Allah ya yi wani ba. So da haka amfanin zagayawa kenan, bayan kuma aiki na isar da saƙon Allah wanda babu aikin da ya fi shi daraja. Ga kuma ladan da ake samu na tattakawa, ba taron siyasa ba ne, balle taron addini ne, wanda aka je a isar da saƙon Allah kawai a dawo. Kaga ba tafiya da tafi wannan alheri. Saboda haka ya kamata a daure a dinga fitowa ana zuwa wajen wannan aiki na Allah. Akwai shekarun da sai da muke mota 50 daga nan muke tashi. Ina jin 2004, 2005, 2003 sai da muka dinga tashin mota 50 daga nan in za mu tafi wa'azi. Akwai lokacin da za mu je wata ran kuma ina jin wa'azi, sai da ya zama tun daga cikin garin har kofar gidan sarki mota ce a jere. Amma yanzu ba mu san me ya faru ba, yanzu ba a cika sosai in za a fita irin waɗannan wazuzzuka. Ya kamata a daure ko? Ko abubuwan rayuwa ne suka ɗan caccanza ne, ne mun sani ba. To a dai daure, malam ga sadaka 200 a yi mana addu'a Allah ya raba ni da fitsarin kwance. Ga shi shekaru na 19, to Allah ya raba ka da fitsarin kwance da ka shekara 19, sai ka je asibiti kuma domin ka ji bayanin da likitoci za su yi maka. Alƙur'ani 2 Allah ya ji kan kakana. Ga sadakar atamfa 1 Allah ya biya ni bukata ta alheri. Motoci a yi alwala, Allah ya biya ni bukatuna na alheri. Alƙur'ani guda 1 daga wata ƴar uwa a yi mata addu'a, Allah ya ba ta miji na gari. Alƙur'ani 1 daga wata ƴar uwa a yi mata addu'a, Allah ya ba ta ita ma miji na gari. Kai ana neman miji na gari, to ku miji na gari ina kake ne? Shi ma namijin sai ya ce a yi min addu'a, Allah ya ba ni mace ta gari. To Allah ya haɗa na gari da ta gari. A tamfa guda 2 a yi mata addu'a, Allah ya ba ta miji na gari. Akwai masu neman a yi musu addu'a kan Allah ya yi musu kuncin rayuwa. Akwai masu buƙatar addu'a na mallakar gida. Akwai masu buƙatar cin jarabawa. Akwai masu ciki da suke so a roƙi Allah ya sa su sauka lafiya. Akwai marasa lafiya gida da asibitoci da dukkan masu buƙatu na alheri. اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.